Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro muna muku lalle marhaban da kasancewa tare da mu a cikin wannan shiri namu na hantsi yau Juma'a 6 ga watan Oktoba shekarar 2023. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Muhammad Hafiz Baballa da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin. Da fatan ana shan hantsi lafiya. To bayan an saurari halin da duniyar tamu take ciki, za ku ji yadda tsadar iskar gas na girki yake neman maida hannun agogo baya a Najeriya. Sannan kuma za mu kawo muku rahoto na musamman kan tarkatarkar kungiyar kwalugon Najeriya da gwamnatin kasar, wanda Zainab Babaji ta yi nazari a kai, sai kuma ya shirin yanayi da muhalli da ni Aisha Mu'azu na kan gabatar a duk ranar Juma'a. Amma dai yanzu sai a sake gyara zama domin sauraron labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum. Tun farkon kaddamar da yaki akan Ukraine, sojojin Russia sun sha yin amfani da makamai masu linzami wajen kai har-hare kan fararen hula a fadin kasar, lamarin da ya haifar da mummunan sakamako. Daya daga cikin irin waɗannan har-hare mafi muni ya faru ne a ranar Alhamis, lokacin da wani makamin roka na Russia ya afkawa wani wurin shago a ƙauyen Hiroza na gabashin Ukraine, inda ya kashe fararen hula 51. Wasu lokutan fadar Kremlin tana ikirarin cewa ta kan kai harin makami masu linzami ne kan kadarorin soji ko kuma dora alhakin harin kan Ukraine. Mai magana da yawun shugaba Vladimir Putin ya dage cewa Russia bata kai hari kan fararen hula ba. Sakatare ya da labaran fadar White House Karine Jean-Pierre ta kira harin a matsayin abin ban tsoro, ta kuma ce hakan ya nuna dalilan da yasa Amurka ke yin duk abin da za ta iya dan taimakawa jajirtattun mutanen Ukraine wajen fafutukar kwato masu yancinsu dan fafutukar tabbatar da demokuraɗiyya. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta yi kira ga gwamnatoci da ke aiki dan samar da zaman lafiya a yankin Nagorno-Karabakh da su tabbatar da yancin 'yan ƙabilar Armenia na komawa yankin. Harin sojan da Azerbaijan ta kai a yankin Nagorno-Karabakh ya sa Armeniyawa da yawa ficewa daga yankin a ƙarshen watan Satumba. Kimanin 'yan ƙabilar Armenia 100,000 ne suka tsere daga yankin da suke da iko da shi a baya, biyo bayan tashin hankali da sojojin Azerbaijan suka yi, da kuma fargabar cewa za a iya ci gaba da ɗaukan tsauraran matakai daga dakarun Azerbaijan. A halin yanzu, yankin ya zama kusan babu kowa a cikinsa, illa waɗanda suka manyanta ko kuma rashin lafiya ya hana su ficewa. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar Turkiya ta ci gaba da kai har-hare da jirage marasa matuki, inda take auna yankuna da kurda ake rike da su a arewacin Siriya, inda ta kashe akalla mutum 10 a fadin yankin, kamar yadda jami'an yankin suka bayyana. Wani wakilin BOA Kamishli da ke Siriya ya ba da rahoton cewa an kai har-hare akalla 18 da jirage marasa matuka a fadin arewacin Siriya. Kungiyar Red Crescent ta Kurdawa ta ce wasu daga cikin har-haren sun auna ababen more rayuwa na fararen hula a yankin, ci har da wanda aka kai a tashar wutar lantarki da kuma wani kusa da wani sansani da ke karɓar 'yan gudun hijira. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya bayar da rahoton cewa dakarun da Amurka ke jagoranta da ke yaƙi a wani ɓangare na ƙawancen ƙasashen duniya da ke yaƙi da 'yan ta'addan ƙungiyar IS sun harbo ɗaya daga cikin jiragen marasa matuƙa. Sai dai wani jami'in tsaron Turkiya ya shaida kamfanin dillancin labarai na ƙasar cewa jirgin da ake magana a kai ba na sojojin Turkiya ba ne. Gamariyar ƙawancen ba ta ce komai ba kan lamarin da aka rawaito.
Zai karanto mana sauran labaran, amma sai bayan mun gabatar muku da rahotonmu na farko mai cewa 'yan Najeriya na nuna damuwarsu game da hauhawar farashin makamashin iskar gas, wanda yanzu haka ake sai da kowane tukunya mai nauyin kilo 12.5 kan farashin naira 12,500, lamarin da ke neman tursasawa magidanta komawa gidan jiya wajen amfani da itace da gawayi domin yin girki. kada rike ya ba shaɗi cigaban labarin cikin wannan rahoton.
Baya ga halin kunci na tsadar kayayyakin rayuwar yau da kullun da ƴan ƙasar ke fama da shi, wani sabon kalubale da ya kunno kai a ƴan kwanakin nan shine tsadar iskar gas. A watanni biyu baya da farashin iskar gas a Najeriya naira 560 ne ga kowane ma'aunin kilo, sai dai yanzu farashin ya haura naira 950, wanda hakan ya jawo al'ummar kasar komawa gidan jiya, wato amfani da makamashin itace wajen yin girke-girke. Shin ko me ke jawo hauhawar farashin na iskar gas? Yakubu Ali Bulkadimka, mai kula ne na musamman a kungiyar dillalan man fetur ta Ipman, ya ce tsadar da dalar Amurka ta yi da kuma sauran tsarabai ne ke haddasa hauhawar farashin.
Gaskiya hauhawar farashi na gas shi industry na mai gaba daya an samu matsala, wanda kowane dan Najeriya ya sani shine refineries ba su aiki. So duk wuraren da ya kamata abinda za a yi a kasa ba a yi sai an kawo waje. To idan za a kawo waje ne, to dole ne sai ta yi tsada saboda tsadan da dala take da shi. Da dai ana ce mu masu gidajen mai ne ga komai, yanzu komai tana hannun NPC. In mu muna da batin, sai NPC ta kawo karta da batin. Gwamnati ta karbi komai, ta gagara ta ba mutane abinda za a samu sauki. An bar mutane a cikin matsala. Yanzu mutane suna kukan gas. Mu kamar yadda muna fada, mu yanzu mun fara barin aiki, nan gaba ma zaki ga wajen da ana sayar da gas ma zai zama babu.
Gali Shitu mai sana'ar siyar da indomin ne ya shaidawa muryar Amurka cewa su yanzu sun haƙura da amfani da iskar gas wajen sana'ar su ta siyar da indomin.
To muryar mun tsama gana tsadar gas, mun rasa inda za mu shawarwari ma muke ko mu daina ne, mun ga mun fara gasawa da risho haka na gawayi. In muka zuba gawayi sai mu daura ƴan wayar mu a kai, sai mu dafa mutane mu ta ba su haƙuri, wasu ce ma kauri yake, mu ce haka za ku haƙuri yana
Yakubu Garba na ɗaya daga cikin 'yan Najeriya da suka yi bankwana wajen amfani da iskar gas a gidajen su bisa tsadar da ta yi.
Yanzu dai a halin da nake ciki yanzu, gaskiya magana amfani da gas kam, ni yanzu ba zan iya ce miki ga ranar da zan koma amfani da shi ba, domin dole ne kam in samu mafita ke, domin kuɗin ma da za ka sai abincin ba cika yake ba, balantan haka samu ranar da za ka sai gas da wannan bakan muguwar tsada. Kamar da ke gani a hakan nan a burkicen nan neman gawayi na fito yi, zan nemi gawayi in je a ɗumama a sama ya za a yara su ci abinci da uwar gida da ni kaina.
A hirarsa da muryar Amurka, Dr. Mustapha Mala, masani kan lamuran da suka shafi muhalli kuma malami a jami'ar Maiduguri, ya ce sare itatuwa da mutane ke yanzu bisa tsadar iskar gas da kalanzir babban barazana ne ga muhalli.
Amfani da kalanzir da su wannan gas din da kuma sabuwa, to yau kuma ga gas din da ake amfani da shi a tsakanin kitin mai tsari kudi ya karu. Ya zama mana babban barazana sosai, saboda yanzu mutane dole za su da amfani da charcoal. Charcoal kuma shi daga wannan itatuwa ne wanda muke magana, wanda dama yanzu ana karancin su. Guguwa da yake tashi a wuraren mun nan duk bishoyin nan yana kare mu.
Farfesa Bimbol Nankap, shugaban tsangayar ilimin kimiyyar muhalli ne da ke jami'ar Jos, ya ce baya ga zaizayar hamada, sare bishiyoyi na daga cikin abin da ke jawo karancin ruwan sama a yankin arewacin kasar.
Zancen hamada tana cinye gonaki a arewa. Gaskiya dumaman yanayi din ne ya sa rate of evaporation especially a arewa ya karu sosai, so yana janye ruwan kasa. Abin da wanda da ciyawa suna samu suna dan surviving da shi, babu yanzu, suna competing da high temperatures wanda yake kawo high evaporation. Abin da ya kamata a yi yanzu, a encouraging mutane a dinga shuka itatuwa. In ka yanka itace daya, ka tabbata ka shuka goma.
Na yi kokarin tuntubar hukumar da ke kula da sha'anin farashin albarkatun man fetur ta NNDPRA, sai dai ba su amsa kira da kuma sakon da na aike musu ba har izuwa hada wannan rahoto. Rukayya Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.
A gaida Rukayya Basha da wannan rahoton. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga Hafiz da sauran labaran duniya.
Hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Sudan ta Kudu na zargin gwamnatin ƙasar da murƙushe muryoyin 'yan adawa da tauye 'yancin kafofin yaɗa labarai da kuma yin katsalandan ga ƙungiyoyin fararen hula. Hukumar ta ce hakan na raunana tsarin bin doka da oda da tsarin demokuraɗiyya a ƙasar. Hukumar ta dora alhakin haka kan hukumar liken asiri ta Sudan ta Kudu da take haƙƙin bil'adama da tsoma baki cikin rayuwar jama'a, inda take amfani da dabaru da hanyoyi da hukumomin tsaransu don su kai amfani da su wajen yakar kudancin kasar kafin ballewarta. Hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta zargi hukumomin tsaron Sudan ta Kudu da jami'an gwamnati da tauye haƙƙoƙin ɗan adam, azabtarwa da danniya, da yin katsalandan a harkokin yaɗa labarai da ƙungiyoyin fararen hula da na siyasa. Duk ƙoƙarin jin ta bakin ministan yaɗa labaran Sudan ta Kudu, Michael Makwe, domin amsa wannan zargi ya citira. Wani babban jami'in diflomasiyyar Pakistan ya faɗa a ranar Alhamis cewa yayin da Taliban ta samar da tsaro da zaman lafiya a Afghanistan, karuwar har-haren ta'addanci daga makwabciyar kasar na barazana ga zaman lafiyar Pakistan, lamarin da ya sa dangantaka da ke tsakanin kasashen biyu ta yi tsami. Wakilin musamman na Pakistan a Afghanistan, Asif Durrani, ya shaida wani taron karawa juna sani na kasa da kasa Islamabad cewa abin takaici, mun rasa roman zaman lafiya. Ya ce gwamnatin su na ci gaba da tattaunawa da Taliban domin neman kawo ƙarshen ta'addanci da ke kan iyaka da jagororin da ake neman ruwa a jallada mayakan Tehrik-i-Taliban Pakistan ko TTP suka haddasa, wata ƙungiyar ta'addanci da aka ayyana a duniya. Har-haren da ƙungiyar TTP ke kaiwa Pakistan a kan iyakokin ƙasar ya ƙaru, suna samun mafaka a ƙasar Afghanistan, in ji wakilin musamman.
Da Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Yanzu sai rahotonmu na musamman kan kungiyar kwadugo da turka-turkar da take yi da gwamnatin Najeriya. Zainab Babaji.
A ranar Lahadin da ta gabata ne, shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya amince da biyan naira 35,000 na ƙari kan albashin ma'aikatan gwamnatin tarayya na watanni 6. Sanarwar hakan ta fito ne daga ministan watsa labarai da wayar da kan jama'a, Malam Muhammad Idris. Matakin ya biyo bayan tattaunawa ne da kungiyar kwadago wacce ta yi barazanar shiga yajin aiki a ranar Talatar da ta gabata, inda bayan tattaunawar kungiyoyin kwadago na NLC da TUC suka amince su jingine batun yajin aikin na tsawon wata guda don baiwa gwamnati damar aiwatar da yarjejeniyoyin da suka yi na matakan rage radadin tsadar rayuwa sanadiyan cire tallafin man fetur da gwamnati ta yi. Comrade Ayuba Ismaila Oko, shugaban kungiyar kwadago a jihar Nasarawa, ya mun karin haske kan yarjejeniyoyin da suka yi da gwamnati.
Gwamnati so yadda za su ba ma ma'aikata 6,000. Na biyu so yadda za a yi negotiating commission na minimum wage, a yi samu a daidaita mafi kankanta albashi gaban ma'aikata Najeriya. Value added tax yana ba ma masu diesel so yadda za su suspend the nashi daga watan 10, so yadda za su ije biliyon 100 za a iya samu bosses ne da za a iya a ga cewa ya rage transportation fare. Su federal government na kwasa sun amince cewa ya san ana bin basussuka na su tashar institution na federal government da bakin su ba. So su ma sun yadda cewa issue na za a ga cewa an magance, za a rifa ma Ministry of Labor and Employment su kara daidaita a kan wannan albashin bayan da ba biya su ba.
Amma abinda mutane ke cewa shine irin wannan yarjejeniya an yi da malaman jami'o'i, kamar yadda kace yanzu ma an sake dago shi. Kana ga kamar kun ba da tabbacin cewa ita gwamnati za ta cika?
Insha Allah za su yi, domin wannan mun suspending ne ban call of strike bre.
Al'umma na Najeriya na ganin kaman wannan yakin da kuke yi kusan ma'aikata ne kawai, sauran talakawa da a ce ba sa aiki.
I think the one of the item na yarjejeniyar muka yi ma wage award na fadan ai, to ba ma'aikata ne kun ba,
kuna dai tabbacin cewa wato duka abubuwan da kuka yi, yarjejeniyar da kuka yi, ita gwamnatin tarayya za ta aiwatar
insha Allah, domin ai duka sun sa hannu.
To sai dai ƴan Najeriya na ganin talakan ƙasar da ma'aikatan da ke ƙasa na ganin da wuya matakan su kai kan marasa ƙarfi. Alhaji Danjuma Musa, garkuwan daddare a jihar Nasarawa, ya ce tun farko mutane sun yi na'am da cire tallafin man, amma yanzu dai ba tabbas.
Da farko dai tunanin gwamnati na cire subsidy ga labarin da ake samu cewa yana tafiya hannun kalilan mutane ne, mutane da farko sun yi na'am da shi. Amma da aka zo aka gani irin wahalhalu da talakawa ke sha da kuma hawan kayayyakin masarufi da abinci yayi wuya, to an samu damuwa cikin kasan nan da yawa. To da kuka da su kuma kungiyar kwadago suka zo suka yi kusan so uku su yi wannan a ce gobe, a yi wannan a ce gobe, har da na wannan da suka zo suka yi na karshen nan ya dami talakawa da yawa har ma da ma'aikatan gwamnati. Ana yaba kungiyar kwadago amma karshe gaskiya alamaran wannan abin da suka yi na yanzu ya dami hankalin jama'a. Karin 25,000 ko 30,000 da aka ce aka kara wa ma'aikata ba amfani da zai musu. Kudin da aka ce aka ba na falimentin da aka ba ka ba da shinkafa wayan saurari ana ba da mudu daya, mutum magidanci a bashi mudu daya kamar an taimake shi. Wannan ai renin hankali ne. Irin abubuwa da ke faruwa a yanzu a gaskiya mutane na mace-mace ana mutuwa da yawa asibiti, babu magani, mutum na ciwo ba ya da ma zai iya transportin kanshi daga ƙauye talaka ya kawo kanshi asibiti, in ya zo asibitin babu magani gobe a ce an je yajin aiki a far talaka ya mutu, talaka ciwon ya koma da shi gida, aka je asibitin private su ce kuɗi da yawa bai da su. Abubuwan ya dami jama'a da yawa ana kuka da wannan lamari.
Ita gwamnatin tarayya ta yi ƙarin albashi ko kuma ta yi ninya dai tun da bata fara aiwatarwa ba na masu ma'aikata. Kana ga kamar su talakawan Najeriya su ina ne gwamnatin kuma za ta tallafa musu?
Wannan karin albashi da ma ita gwamnatin tarayya ta ce ta yi wa federal gwamna. Ma'aikata da ke local gwamna da ma'aikata da ke state su kuma ma ina za su je. Talakawa da su kuma basu da aikin yi da motar da suke shiga daidai yake da na ma'aikata. Kaso da suke zuwa daidai yake da na ma'aikata. Su kuma ina su za su ina su. Babu tanaji kudaden da aka ce aka yi palmetin da shi da kudaden da aka ce za a yi ma karin nan na wata uku ko wata shida na karin ma'aikata din nan. Ina da tunanin su tun daga zuwan su a ce an gyara alfanare guda biyu ko na Kaduna da na Wari da guda biyu kawai ko a Port Harcourt. Tun da muna da man nan a Najeriya ana dauka na kaiwa, me yasa tunanin su bai kai gun ba kullum a ce an hari kuɗi za a yi kaza don dai kawai a cuci talaka? Talaka dai ya zamanto butulu, ya zamanto ba inda zai iya, bai san rigima ba.
Shi ma Alhaji Saifullah Rabilu Zanwa da ke aikin casan shinkafa a lafiyar jihar Nasarawa ya ce rashin wutan lantarki ya shafi harkokinsu.
Ala hakika wutan nefa yana taimaka mana matuƙa sosai inda zamu same shi a lokacin da muke da bukata. Amma maganar da ina muke nan ba ma samu wutan nefa. A lissafin wuta ana bai da shi 24 hours idan mu mun hada ton da ake bamu ana bamu wuta ne na kwana 7 katsal.
A cikin wata guda ko kuma daya?
A cikin wata guda. Mun kai korafi, mun kai korafi ga kuma wutan da ya tashi ya ba mutanen command, ya ba water board. Wanda hanyar yana cikin injin shinkafa.
A lafiya kenan.
Mun kai mu a lafiya. Shugabanninmu sun kai sun komo domin su ga mutanen injin sun samu wannan wuta. Duk caji da za mu mai da za mu biya matukar za mu sami wannan wuta 24 hours. Amma sun ce control na wuta ba shi a hannunsu. Amma idan an tashi maganar kudin wuta kuma suna zuwa rashin suna karbi kudin wuta, wannan gefe na sun ce wutan ma ba shi a hannunsu daga suna karba. To faɗin cewa wuta ba shi a hannunsu nan mun kasa da ne. Shirin muna so mu kai kukan mu ga gwamnatin tarayya ta kasa kunin ta ji mu injin shi kawo muna cikin damuwar shi samun wutan nefa. Kuma kungiya ne wadda masananta tana dauke da al'umma da sun fi mutane 10,000.
Shi ko wani jigo a shiyar arewa ta tsakiyar Najeriya Mr. Mark Amani ya ce maimakon rabawa talakawa kuɗi ko shinkafa da ba zai kai su ko ina ba, me zai hana a sanya kuɗin wajen inganta hanyoyi da wasu ayyukan da talaka zai mora?
Labarin da muke ta ji a kan cewa kudaden da za a rarraba kowace jiha ta samu, amma shin mutane nawa ne ma aka duba aka ga a cikin mutane sama da miliyan 200, sannan a cikin wadanda za a raba ma kudin nan gwaifa ba su kai ma kashi 10 cikin wanda muke da su. Shin idan kamar ke Hajiya Zainab aka ce gashi ke kina ɗaya daga cikin masu raba kuɗin nan, nima ma amma ni na cikin masu raba kuɗin nan, anya kuwa wannan rabon kuɗin zai tafi daidai? Kin ga ba zai tafi daidai ba. Dalili kuwa shine babu wanda za a ce an bashi rabon kuɗi in ba an sami mutane na kwarai-kwarai ba, to gaskiyar magana sai an samu damuwa.
To ba mutanen kwarai din ne a Najeriya?
Za a samu amma shin Hajiya mutum nawa ne a Najeriya, tunda kowa duk ba wanda aka taba cewa ga rawanci ko garawa ne, kowa dama a haka yake. To saboda haka ni a nawa ra'ayin kenan fa, nawa ra'ayin in so samu ne, tunda nan da shekara kusan 50 zuwa 60 da suka wuce kullun alƙawarin dan siyasar Najeriya za a gyara muku hanya, za a yi asibiti, za a gyara wuta. Yau idan aka ce an zuba kuɗin nan da ma zunzurutun kudaden nan a gyaran hanyoyin, kin ga kamar hanyar Kaduna zuwa arewacin Najeriya daidai kenan. Sannan a ɗauka ga hanyar da ta taso daga nan Plateau zuwa Abuja, ta taso daga nan ta tafi irin su Gombe, Maiduguri, irin su Adamawa, duka a gaggara. To idan aka ce to an gaggara hanyoyi a sayo motoci a zuba titi, kin ga za a daɗe ana amfana. Ba wanda ba zai amfana, amma a ce wai za a ba mutane kudade, nawa ne za a ba mutum, kuma mutum nawa ne za a ba su kudaden nan? Gaskiyar magana a ra'ayina bai yi ba. A canza tunani.
Gwamnatin tarayya ta kuma bayyana cewa za ta fara biyan marasa ƙarfi cikin al'umma naira 75,000, wato naira 25,000 duk wata daga watan Oktoban wannan shekara, kuma gidaje miliyan 15 ne za su ci gajiyar wannan shiri. Abin jira a gani dai shine yadda gwamnati za ta aiwatar da waɗannan tsare-tsare da ta yi don samar wa talaka sauƙin rayuwa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
A gaida Zainab Babaji da wannan rahoto. Masu sauraro, kada a sha'afa, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba, a shakata da wannan waƙar. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku shirinmu na gaba. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantun wannan rana, kuma barka da kasancewa da sirrin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Yau shirin yanayi da muhalli zai mai da hankali a kan matsalar sare itatuwa da kuma matsalar rashin wadataccen ruwan sama da ake fama da shi a ƙasar Nijar. Yayin da masana sauyin yanayi suke ƙoƙarin ganin cewa an daƙile sare itatuwa domin girki da kuma yin gawayi, wanda suka ce yana illa ga muhalli, halin tsadar makamashin iskar gas na girki a Najeriya na neman ɓata rawa da tsalle. A cewar Dr. Mustapha Mala na Jami'ar Maiduguri,
ya zama mana babban barazana sosai, saboda yanzu mutane dole za su da amfani da charcoal. Charcoal kuma shi daga wannan itatuwa ne wanda muke magana, wanda dama yanzu ana karancin su. Guguwa da yake tashi a wuraren mun nan bishoyin na yana kare mu.
Shi kuma Professor Bimbal Nanka na Jami'ar Tarayyar Najeriya da ke Jos, babban birnin jihar Filato, ya ce baya ga zaizayar ƙasa, sare itatuwa na taimakawa wajen ɗumama yanayi.
ta zancen hamada tana cinye gonaki a arewa. Gaskiya dumaman yanayi din ne ya sa rate of evaporation especially a arewa ya karu sosai, so yana janye ruwan ƙasa. Abin da wanda da ciyawa suna samu suna dan surviving da shi, babu yanzu suna competing the high temperatures wanda yake kawo high evaporation. Abin da ya kamata a yi yanzu a encouraging mutane a dinga shuka itatuwa. In ka yanka itace daya ka tabbata ka shuka goma.
Ki kuma sani cika turin kawa masani akan al'amuran sauyin yanayi daga jihar Sokoto yayi bayani ne game da yadda sare itatuwa ke dumama yanayin. A wani bangaren kuma al'ummomi a jihar Kunmi a jamhuriyar Nijar suna kokawa da matsalar rashin wadataccen abincin sakamakon karancin ruwan sama a cewar Malam Idi Sodangi.
Kiwo dai bana munan bamu same shi ba a cikin da'ira Badar Gula, tunda a zaman da aka yanzu busashen mu da jihar mun baro ga jihar mun ta yi wajen a 35 kilo can muke samu wanda haki fiske nan babu haki babu ruwa. Mun saba sai an yi wata uku muna shan talki, yanzu mun kai kusan demo wanda deja rija muhara hawan rija deja da babu haiki kaka ba ta kare ba akwai rani kenan sai an gabatar da mun da sa da gauga mun ba haka nan ba firaiman nan kasar bana akwai matsala tunda tun ko a ajiya tun kidda ka sai kwanaki shi ka 40 yau 20 da zarka ka sai data cikin kaka ma
ni sauraro iya abinda lokaci ya bamu dama kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan mako. Zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti. Aisha Mu'azzu take mana fatar alheri. Karkar shirin masu sauraro ga Hafiz ya dawo da labarai amma wannan karo a takaice.
Tun farkon kaddamar da yaki akan Ukraine, sojojin Russia sun sha yin amfani da makamai masu linzami wajen kai har-hare kan fararen hula a fadin kasar, lamarin da ya haifar da mummunan sakamako. Daya daga cikin irin waɗannan har-hare mafi muni ya faru ne a ranar Alhamis lokacin da wani makamin roka na Russia ya afkawa wani wurin shago a ƙauyen Hiroza na gabashin Ukraine inda ya kashe fararen hula 51. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta yi kira ga gwamnatoci da ke aiki don samar da zaman lafiya a yankin Nagorno-Karabakh da su tabbatar da 'yancin 'yan ƙabilar Armenia na komawa yankin. Harin sojan da Azerbaijan ta kai a yankin Nagorno-Karabakh ya sa Armeniyawa da yawa ficewa daga yankin a ƙarshen watan Satumba. Kimanin 'yan ƙabilar Armenia 100,000 ne suka tsere daga yankin da suke da iko da shi a baya, biyo bayan tashin hankali da sojojin Azerbaijan suka yi da kuma fargabar cewa za a iya ci gaba da ɗaukan tsauraran matakai daga dakarun Azerbaijan. Ƙasar Turkiya ta ci gaba da kai har-hare da jirage marasa matuki inda take auna yankuna da kurda ake rike da su a arewacin Siriya, inda ta kashe akalla mutum 10 a fadin yankin kamar yadda jami'an yankin suka bayyana. Wani wakilin biyoya Kamishli da ke Siriya ya ba da rahoton cewa an kai har-hare akalla 18 da jirage marasa matuka a fadin arewacin Siriya. Hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Sudan ta Kudu a zargin gwamnatin ƙasar da murƙushe muryoyin 'yan adawa da tauye 'yancin kafofin yaɗa labarai da kuma yin katsalandan ga ƙungiyoyin fararen hula. Hukumar ta ce hakan na raunana tsarin bin doka da oda da tsarin demokuraɗiyya a ƙasar.
duka guzirin da muka muku kenan a cikin shirinmu na hanki yau Juma'a sai kuma zuwa la'asariyarku idan Allah ya kai mu aji wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin sai wanda ya shirya kuma ya bada umarni Solomon Abu da wanda ya kula mana da na'ura Aisha Mu'azu nake cewa na salama.